Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 23 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen kawancin Turai. Ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi akan Russia saboda mamayar Ukraine. Kananan kasashen yankin Baltic waɗanda da dadewa makwabciyar kasar Russia ta takawa dakaran su birki na sake kokarin neman NATO ta girke dakaranta masu yawa a yankin na dindindin biyo bayan mamayar Russia a Ukraine. Shugabannin Russia da Ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa yayin da jam'iyyar APC ke shirin gudanar da babban taronta, tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ce kamata yi jam'iyyar ta bar kofar neman takarar shugabancin jam'iyyar a buɗe ba wai a miƙa wani yanki ba.
Saboda dura yayin da saba mu dokar kasa kuma ga wannan ba rayuwa ne ba sai dai a yi bisa ga amincewa da maslaha so wanda kuma dukkan ta akan ta muke bisa ga wannan tsari wanda na sani an ce mukamman kudu su dawo arewa na arewa su koma kudu aka ce kuma a zo a nemi masu ruwa da tsaki a na wannan jam'iyya na wannan shiyyar ta arewa domin a tantance yadda za a yi wannan ba kuma ni ban zata an yi ba saboda ni dai ina cikin waɗanda adda ruwa da tsaki a cikin wannan jam'iyya kuma wani hali yake ciki amma ni ban san da ni ba sai dai na gani a social media an ce to kaga.
Sai kuma Ghana inda gwamnatin kasar ta ce tana ajiye fiye da dala miliyan 3 bayan da ta sallami 'yan kasar China masu aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen kawancin Turai. Ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi akan Russia saboda mamayar Ukraine. Zai bi sahun abokan hulɗarmu wajen kakabawa Russia ƙarin takunkumi da kuma tsaurara takunkumin da aka sanya a baya don daƙile mamayar Russia a Ukraine da kuma tabbatar da an aiwatar da tsauraran matakan a cewar Jake Sullivan mai ba fadar White House shawara akan harkokin tsaron ƙasa. Gobe Alhamis ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi ta bidiyo a taron ƙolin NATO. Kuma gabanin taron ya ce yana sa ran shugabannin kasashen yammaci za su ƙara sanya wa Russia takunkumi su kuma ɗauki alƙawarin ba Ukraine ƙarin agaji. Wata babban masana'antar Russia da aka tattauna yiwuwar sanya mata takunkumi ita ce ta fitar da man fetur da gas ƙetare, amma dogaro ga man da gas musamman a tsakanin kasashen tarayyar Turai da ke samun kashi 40 cikin 100 na gas daga Turai ya janyo damuwa akan tasirin ɗaukar waɗannan matakai. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya faɗa a yau Laraba cewa ƙasar su za ta kawo ƙarshen dogaran da take yi nan ba da dadewa ba, amma yin hakan cikin gaggawa na nufin tura ƙasar sa da sauran ƙasashen Turai fuskantar koma bayan tattalin arziki a cewar sa. Kananan kasashen yankin Baltic waɗanda da dadewa makwabciyar kasar Russia ta takawa dakaran su birki na sake kokarin neman NATO ta girke dakaranta masu yawa a yankin na dindindin biyo bayan mamayar Russia a Ukraine. Estonia, Latvia da Lithuania kasashen da yawan al'ummomin su gaba daya ya kai kusan miliyan 6 an dade ana yi musu kallon kasashen NATO marasa karfi. Kasashen sun kulle kawance da dakaran na yammaci a shekarar 2004 amma ta wata ƴar karamar hanya suka haɗe da kasashen Turai wanda ke tsakanin yankin Russia na Kaliningrad mai tsauraran matakan tsaro da kuma Belarus kasar kawancen Russia. Kasashen Baltics da a baya ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zuba ido suna kallo tare da nuna damuwa yayin da Russia ke kokarin yin amfani da karfin ikonta a fadin gabashin yankin Turai. Ko da yake an karfafa musu gwiwa yayin da kasashen yammaci ke karfafa dangantakar kawancen NATO a matsayin mai da martani akan mamayar Russia a Ukraine. Shugabannin Russia da Ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi, amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido. Wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya ɗaya Russia ke zaman shawarwaran ba, kuma tana amfani da shawarwaran sulhun ne don hana NATO samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga Ukraine, ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga kasashen yammaci. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da jam'iyyar APC ke shirin gudanar da babban taron ta a ƙarshen mako mai zuwa. Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya ce kamata yi jam'iyyar ta bar kofar neman takarar shugabancin jam'iyyar a buɗe, ba wai a miƙa wani yanki ba. Sai dai wasu masu adawa da matsayar ta Yari sun ce hakan shine abu mafi a'la ga jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Abin da ke nuna tura takarar arewa ta tsakiya wani tsari ne na rage cece-kuce shine yanda jam'iyyar ta sayarwa Yari takardar tsayawa takarar.
Kuma da dora yayin da saba mu dokar kasa kuma haka wannan ba ra'ayi bane ba. Sai dai a yi bisa ga amincewa da maslaha. So wanda kuma dukan ta akan ta muke. Bisa ga wannan tsari wanda na sani an ce mukamman kudu su dawo arewa na arewa su koma kudu. Aka ce kuma a zo a nemi masu ruwa da tsaki a na wannan jam'iyya na wannan shiyyar ta arewa domin a tantamna yadda za a yi wannan hukuma ni ban zata an yi ba, saboda ni dai ina cikin waɗanda adda ruwa da tsaki a cikin wannan jam'iyya ko ma wani hali yake ciki, amma ni ban san da an yi ba. Sai dai na gani a social media an ce su kaga a matsayina na dan jam'iyya kuma wai dan karamin dan jam'iyya ba uban dan jam'iyya, to bai kamata a ce in gani a social media ba. Saboda haka bisa ga wannan tsarin ina ganin ci gaba da ra'ayina wannan daidai yake bisa ga zamana dan kasa ko dan jam'iyya wanda ba a shakka na zamana dan jam'iyya.
Tsohon gwamnan na nuna har yanzu yana kalubalantar yadda APC ta bar lamuran suka rikice a Zamfara ta hanyar damƙa ragamar komai ga gwamna Bello Matawalle, da haka ya zama abin da asalin yan jam'iyyar ba za su lamunta ba.
Duk wanda ake kira cikin jam'iyyar da hakorin sa 32 an kira sa, ba akan bauta ba, ba akan tilasta ba, akan yadda. Na yadda in aji jam'iyyar ta NPP, na yadda in aji jam'iyyar ta SPC, na yadda in aji jam'iyyar ta AC, mu zo mu yi hadaka domin a ciyar da jam'iyyar nan gaba kuma ta yi nasara. Ta me ne kushin jam'iyyar ce wannan magana kuma? Sannan kuma abin da nake son a fahimta kullum wannan magana da ake yi na rashin kwarewa a sha'anin siyasar demokradiyya shike kai mu a inda muke cikin na goma jiya da yau.
Yari na shan suka daga wasu da ke adawa da yanda ya gudanar da zaben fidda gwani na APC a 2019, da hakan yasa PDP ta ci bulus daga hukuncin kotun koli tunda kuri'u APC ta lashe da dan takaranta kogunan gusau. Bai takarar shugabancin daga arewa ta tsakiya Mustapha Salihu ya ce ai farar dabara ce yanda jam'iyyar ta raba mukamman gashiyoyi don samun kuri'u a babban zabe.
In aka kai shugabanci North Central ne shi zai fi dacewa, saboda in aka zo raban mukamai kamar na dan takarar shugaban kasa ko kuma mataimakinsa yanda za a iya raba arewa ko kudu, muhimmancin shine zaka dubi daga inda zaka samu kuri'unku ne. Kowane jami'a na da inda za ta raba mukaminta ne, so wannan ba wani damuwa bane. Dole duk wanda yake cikin wannan tafiyan ko wannan jami'a ya san da wannan, kuma dole ya gamsu da shi.
Bayan kammala zaben shugabannin jam'iyya, APC da ma duk jam'iyyu masu niyya za su gudanar da taron zaben dan takarar shugaban kasa a watan Mayu. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya. A yau Laraba, hukumar tsaron cikin gida ta kasar Poland ta ce ta gano jami'an diplomasiyyar Rasha su 45 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leken asiri a kasar. Mai magana da yawun hukumar ya fadawa manema labarai cewa an tura wa ma'aikatar harkokin wajen Poland sunayen jami'an da kuma buƙatar tafar da su daga kasar. Kafafen yada labaran Russia sun ce idan har Poland ta kori jami'an diplomasiyyar, to Russia za ta mai da martani. Wasu daga cikin waɗannan bayanan sun fito ne daga kafafen yaɗa labaran AFP da kuma na Reuters. A yau Laraba mai shari'a Ketanji Brown Jackson za ta ƙara fuskanta ƙarin tambayoyi daga mambobin kwamitin shari'a Majalisar Dattawan Amurka yayin da 'yan majalisar ke duba yiwuwar cancantarta a matsayin mai shari'a kotun kolin ƙasar. Jackson, mace baƙar fata ta farko da aka zaba ta rike kujerar mai shari'a a babbar kotun Amurka, ta wuni zuba tana amsa tambayoyi a gaban kwamitin a jiya Talata, inda suka maida hankali akan duk wani abu da ya shafi tunaninta akan harkokin shari'a, zuwa ga tambayoyi akan wasu hukunce-hukunce da ta yanke da takaitattun bayanan da ta gabatar. 'Yan Democrats sun cinye kusan lokacin da aka basu suna magana da Jackson cikin raha maimakon su yi mata muhimman tambayoyi. 'Yan Republican da 'yan Democrats sun yi karɓa-karɓa wajen yi mata tambayoyi, inda 'yan Republican suka matsa mata da tambayoyi akan batutuwan da suka kama daga auren jinsi ɗaya zuwa yanke hukunci akan waɗanda suka aikata laifin mallakar fina-finan batsa na yara. Shugaban kwamitin Dick Durbin na jam'iyyar Democrat shine ya fara yi mata tambayoyi, wanda ya ɗauki kusan duk lokacin da aka bashi, yana ba Jackson damar ta kare kanta wajen yin bayani akan wasu daga cikin batutuwa masu takaddama da 'yan Republican suka sa ran za a tabu. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Gwamnatin Ghana ta ce tana adana kimanin miliyan 3.5 na dalolin Amurka a kowane wata a baitulmalin kasar bayan yanke shawarar sallaman wasu 'yan kasar China da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas, wato Ghana Gas Company. Wakilin muryar Amurka a birnin Kumasi Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin Ghana ta sanar da adana kimanin miliyan 3.5 na dalolin Amurka a kowace wata a baitulmal ɗin kasar biyo bayan ta yanke shawarar sallaman wasu Chinesawa da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas, wato Ghana Gas Company. Shugaban kamfanin Benjamin Asante shine ya shaida wa manema labaru hakan, a inda ya ci gaba da cewa
in March 2017 this plant was being operated by 52 Chinese came and we said no.
Kafin watan Maris ɗin shekarar 2017 sai wasu Chinesawa su 52 ne ke kula da na'urori a kamfanin, amma sai muka gano cewa kamata yayi da al'umman kasa su gudanar da wannan aiki. A don haka mun kulle yarjejeniya da Chinesawan, a inda sun ka amince tare da horas da mutanen mu. A yanzu injiniyoyi da ke kulawa da na'urorin sarrafa iskar gas a kamfanin babu dan wata kasa ko daya a ciki, kuma tun lokacin da al'umman kasa suka fara wannan aiki kuwa ba a samu wata matsala ba.
Run fully by Ghanaians.
Wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka ya faranta wa al'umma rai sosai, a inda mai sharhi bisa harkar sufuri a kasar Ghana tsohon wakilin jam'iyyar adawa ta NDC a zaurin majalisar dattawan kasar Ghana Adam Mutawakkil ya ce baiwa al'umman Ghana dama ya dace sosai, tare da ma shawara da ya baiwa gwamnati cewa duk wata masana'anta da za ta fara aiki to kamata yayi da a ringa garwaye 'yan kasa da baki domin al'umman su kuma su ci moriyar albashi.
And that is being set up, and that is more technical contact with the Minister of Foreigners and Ghanaians.
Masana tattalin arziki a kasar kuwa sun ce baiwa 'yan kasa damarmaki hakan zai rage matsalan faduwar darajar CD bisa dalan Amurka da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya. In ji Malam Najib Ibn Hassan.
Samun dola cikin kasa ya zama wani cikas, yabar CD na mutuwa. To amma yin wannan zai sa yanzu wa'annan Ghanaians da aka doki za su tafi da al'amarin wannan gas company. To insha Allah za a biya su CD, su yanzu pressure da ke zuwa kan CD yanzu ya rage, bin ma'ana kamar bamu kuma babu neman dollars ko biya wanga foreign expert.
To ko ya al'umman Ghana suka ji da wannan mataki da gwamnati ta dauka?
Wallahi mataki ne mai kyau, don ya samar ma yaran mu aiki, kuma most of kudin da ake bayewa ake batawa na ba yan kasashen waje. Kudin ya saura cikin Ghana, ai muna wayan su ababa masu amfani. Mu da ala kulli halin mu dai mu ga yaran mu wanne ya kare makaranta ce sun samu mashiga, wanne yake za su samu abin ci su ma su yi mai cuci, gobe mu ma yazo ya kai gare mu, wanda ya fito aiki yazo a baba sanna gida.
Zaka ga 'yan kasa suke aikin kasa, suke cin gajiyan kasa, amma sai kaga Ghana sai mutumin waje shi zai zo yana kwashe arzikin kuma yana fita da shi. Tunda gwamnati ya gano haka ba, ina da kyau kwarai Allah taimake shi ya bari 'yan kasa su shiga cikin aikokin kasan Ghana ba baki ba, arziki cikin mu kuma ji sauraron kasa ne ba za a fita da shi wani kasa ba
Ghana dai ta shiga cikin jerin kasashen da ke samar da makamashin iskar gas a Afirka ta yamma amma masana sun ce yawan gas din da kasar take samarwa bai kai amfanar da al'umman fadin kasar gabaki daya ba da yawan su ya zarta miliyan 30 Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ga shirin mu na gaba. Nasiru Gareka.
Domin fare wada harbisi. Dayawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkamu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu saki duba lamuran tabarbarewar tsaro ne a arewa da yanda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar Sai kuma mawallafin shirin tsuntsiya dake da zummar hada kan jama'a wato Hamisu Lamido Iyan Tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a arewa.
Arewa mun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya.
Dan majalisar dattawa daga Taraba Yusuf A. Yusuf ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin arewa.
Ina ji ko jiya ne nake jin yi na wani a social media yake cewa ai yanzu ba ma ana batun wane ne a leader dinnan ko musulmi ba ne ko christian ne ana neman kowane ne wanda zai zo zamanta shi mai adalci ne shi mai daukan mutane da muhimmanci ne shi mai ba mutane dama su bi addinin su da suke so su yi addinin su yadda ya kamata da kuma a hada kan mutane a barbatun bangaranci da ake yi
Arewacin Najeriya a dacin abinda muka ji tarihi ya hada kan yankin ba a nuna bambancin ko na menene daga duk inda ka fito kawai sunan ka dan arewa ne ko me kake nema
to ai har yanzu muna kai abuse ne da ake cewa lalaci ne da ya shigo mutane sai su fara gani a wannan Bahaushe ne wannan Bafulatani ne a wannan Kanuri ne wannan a Nyamuri ne ko Bayarabe ai a lokacin su Ahmadu Bello ai aiki da waɗanda suke karkashin sa waɗanda ba Hausawa ba waɗanda ba Fulani ba waɗanda ba Musulmai ba da sauransu so ina gani wato idan aka sake duba dole dai mu koma kan wannan tsarin kamar ni ana driver na ai Krista ne secretary dina Krista ce SLA dina Krista ne so waɗanda ma nake aiki da su dewa Christians ne amma ba ma abu ne wanda mutum yake cewa lallai sai da Christians kawai za a yi aiki ba a'a akwai musulman ina da su ga LA dina ai musulmi ne so abu ne wanda zamu hada kanmu mu yi aiki yadda ya kamata Ahmadu Bello da aka tambaye shi aka ce ai Ahmadu Bello dole mu yarda mu dinnan Inyamurai ne Yarabawa ne Hausawa ne muna da bambanci yace a'a ai Allah ya yi mu daban-daban don mu fahimci juna ne ba don mu karo da juna ba so ni ma haka nake gani da musulmi da krista Allah ya yi mu ne don mu fahimci juna ba don mu karo da juna ba don haka ni na tabbata idan za a yi shugabanci da adalci ba za a samu matsala ba a Najeriya
wato na ga ka kawo wannan abun mai muhimmanci kwarai na yanzu ana so a samu wata fitina ta kabilanci musamman da ana cewa Hausa Fulani su ne suka fi yawa a yankin musamman arewacin arewa amma yanzu sai ka ji kamar a jihar Zamfara wasu mutane sai su dinga kawo wannan ai kaza ne wannan ma kaza ne alhali mutanen nan karfinsu shi ne su zauna tare ya zama tsuntsiya maɗaurin ta ɗaya babu wani bambanci na kowace kabila kowa ya zama ɗan arewa
abin da yake faruwa a Zamfara ne ba ɗan Zamfara ba ne amma ni a gani na rashin adalci ne ga shugabanci inda a shugabannin da suke a baya da sun ba da adalci yadda ya kamata, suka ba Fulani adalci da ya kamata, suka ba Hausa adalci da ya kamata, da ba za a shiga wannan rashin lafiya da rashin zaman lafiya da ake ciki ba. Ko menene adalci ne? Idan kai adili ne, ka za ka kuma mulki da cikin adalci ba da sun zuciya ba. Ni na tabbata, na imani za ka samu zaman lafiya a jiharka.
Mun gode dan majalisar dattawa Hamisu Lamido Iyanta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a hada kan arewa da inda ake samun cikas.
Mu dene wa juna hasada, in na samu in yadda cewa duk ɗan uwana da ba su da shi su suka samu, in kai ka samu ni da ba ni da shi in ji daɗi a jikinka. Wannan abubuwan ne ba a san mu da shi ake so a shiga tsakaninmu. Ai kudancin Najeriya, ɗan Najeriya ne, garin Yarabawa kaso 75 musulmai ne, ka ji suna tashin hankali. Akwai kiristoci a cikinsu, akwai musulmai, ba sa kashe junansu. Musulmin bai rabe ba zai kashe kiristan bai rabe ba, kiristan bai rabe ba zai kashe musulmin bai rabe ba. Wai mu Hausa Fulani da bare-bare aka hada mana wannan rigima, ya kamata manyanmu da manazarta su zo na shi na da wallahi. Nasiru Adamu Al-Hikaya, kamar shekara 15 baya ina kasuwa a Abuja, wani mutum na je siyan spare part da turanci, na sa safari riga, ya dauka kabila ne ni. A kantin ike cewa mu yanzu abin da zamu yi ɗan arewa shine mu haɗa kansu su rinka sace juna, suna kashe juna. Wallahi sai da abin nan ya faru, abin yake dawo mini cewar wannan abin da aka yi assasa shi, aka yi programming ɗinsa, aka yi tun kafin abin ya fara faruwa. Na rantse ma da Allah wannan ya faru a gabana a cikin kasuwa a Abuja na jin sense ya faru. Abin da zamu yi ɗan arewa shine mu haɗa kansu su rinka sace juna, suna kashe juna. Wallahi babu kaharu, na tafi da daddare ina ta bacci, ni ba zan iya gane mutumin nan wallahi na kai karansa in ce wajen ɗan sanda ya zo, sai ya izo, sai ya nazo. Amma wannan ya faru a gabana, wannan shi ne yake tabbatar mun da cewa shigan mu aka yi, aka farraka mu, ake haɗa mu rigingimu tsakanin Fulani da Hausa. Ya kamata ne yadda da juna cewa ƴan uwan juna ne, masu sace-sacen nan su haƙura, menene buƙatunsu, su zauna da gwamnati da shugabanninmu a daidaita matsalar. In zalunta su aka yi, a ba su haƙuri, a ba su abin da suke so. Idan kuma su suke zalunta mutane, a nuna musu kurakuransu ta inda ya kamata a nuna musu, a zauna lafiya. Amma in ba haka ba, wallahi kullum a cikin rashin kwanciyar hankali muke, muna bacci idan mu ɗaya a rafai, mu da ma muke kana ba ma wanda suke waje ba. Allah ya ba mu zaman lafiya, al'ummar mu Kano da gwamnatin mu ta Kano da malamai, ana ta addu'a kuma duk wanda aka gani ba a yi da shi ba, ana sauran sanar da hukuma kuma abinda hukuma take ta faɗa kenan. Amma dai farraka ma aka yi, kuma dalilan wayannan abubuwan da na ga ma guda uku. Amma duk Kano ba gidan da zaka shiga babu ɗaya daga ciki, ko Bahaushe ko Barbare ko Fulani, haka muke a zone so ake araba mu.
Wato dai na ji Hamisu, akwai bukatar sulhu ta kowane bangare, daga kan aikin sarakunan gargajiya za shugabannin al'umma zuwa na addini.
Wannan ita ce kalma, su shugabannin addini haƙƙinsu shine su fadawa al'umma me Allah ya ce akan zaman lafiya. Ita fitina a kwance take, duk wanda ya tashe ta Allah ya tsine masa. Wannan haka muka gani aya ce ta Alƙur'ani, sannan kuma duk wanda ya tashe ta Allah ya tsine masa. Mutane ba su san tsinuwa Allah ba, ko gulma ka zo kai wani ifita da fushi, ije i assasa a zuciyarsa sai yawa wani makirci. Wallahi tallahi Allah ya tsine wa mutum wanda ya aikata wannan, domin ya hada husuniya. To irin wayannan abubuwan da rashin san juna da su kuma da ake shigan mu ake fadar, bangaren malamai kenan. Bangaren shugabanni shine tun daga kan mai unguwa, lalle 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 masu unguwanni da daga kai, mu a unguwanninmu ni jikan mai unguwa na ni da sarari, unguwa alasa a unguwar mu take, mu ne masu unguwa. Wallahi akwai wakilin yamma, akwai wakilin gabas, akwai wakilin arewa, saboda mai unguwa yana da idanu wa ko ina. Yanzu ba a yin wannan, duk wanda ya shigo unguwar sai an sani, me ya zo yi sai an sani. Da a cikin unguwannin mu zaka ji an ce gidan malam wane ba Barbare, gidan malam wane ba Sokoti, gidan Katsinawa, saboda an san shigowa sukai ba ƴan gari bane, amma Hausawa ne ko Fulani, amma a wannan gidan nan suke. Kwana nawa baƙonka zai sai ka gaya wa mai unguwa sai ya sani, ko wakilin arewa ko na gabas ya zo ya sanar. Yanzu an ruguza mu, an shiga tsakanin mu, a cikin mu kanmu din nan akwai ɗan uwan mu nan, wani da Neja Ishugo, wani ya ciwo daga kogi. Yanzu ba za ka iya gane dan kogi a cikin Hausawa ba, ba za ka iya cire banife a cikin Hausawa ba. Mun zama ɗaya, mun zama uwa ɗaya, uba ɗaya. To saboda haka, amma kin wayannan budokoki na magabata cewa duk wanda izo a sanar, kar ka yarda wani ya buɗe maka ido, kaje ka tuntuba mutanen unguwa wane ya shigo cikin ku an kama gida haya suwa suka kama ne unguwa da makwabta da sani wallahi ba ai ni inda nake ga maka dinnan a makwabta na in banda mun dage masu unguwannin mu da dakatar mu sun dage wallahi da ba ai da nazo unguwar amma yanzu da gwamnati ta dage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula zaka ga duk wanda yazo sai sun san waye to haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi
masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako in Allah ya kai wakon gobe zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu
yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
sakon da farko a yau sakon hadin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada tare da Aishat Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Baba Jibarikin Ladin Jos Jihar Plateau da kuma Fatima matar kawo mai ruwa Bajoga inda suka ce salam VOA Hausa da fatan kun tashi lafiya Allah ya sa hakan amin muna addu'ar Allah ya sa taron karawa juna sani da akai a Jos dake Jihar Mata Plateau domin kawo ƙarshe matsalolin da ke faruwa a jihar da ma ƙasar mu ta Najeriya baki daya hakan abu ne mai kyau daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara mana zaman lafiya mai dorewa amin summa amin godiya muke VOA Hausa ku tashi lafiya sai saƙo na gaba daga Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau shi kuma cewa yayi ruwan duwatsun da al'umman magama da ke jihar ta Niger suka yi wa dan majalisar jihar su ta magama da NASCO a lokacin da ya yi jinkirin zuwa ta'aziyya kisan kiyashi da 'yan bindiga suka yi wa 'yan uwarsu a NASCO hakan ya yi daidai domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama ina ma a ce mu ma sauran talakawan Najeriya za mu yi koyi da su domin shugabanninmu su dinga gane shayi ma ruwa ne sakon na ƙarshe kuma mun samu ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce taron da kungiyar Fatinal Islam ta gudanar akan matsalar tsaro da zaman lafiya yayi daidai domin a wannan lokaci fa abinda al'umma ke bukata irin zaman lafiya muna fatan Allah ya sa wannan taro zai kawo sanadiyar samun zaman lafiya a Najeriya baki daya kuma dalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen kawancen turai ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi akan Russia saboda mamayar Ukraine zai bi sahun abokan hulɗarmu wajen kakabawa Russia ƙarin takunkumi da kuma tsaurara takunkumin da aka sanya a baya don daƙile mamayar Russia a Ukraine da kuma tabbatar da an aiwatar da tsauraran matakan a cewar Jake Sullivan mai ba fadar White House shawara akan harkokin tsaron ƙasa Gobe Alhamis ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi ta bidiyo a taron kolin NATO kuma gabanin taron ya ce yana sa ran shugabannin kasashen yammaci za su ƙara sanya wa Russia takunkumi su kuma dauki alƙawarin ba Ukraine ƙarin agaji kananan kasashen yankin Baltic waɗanda da dadewa makwabciyar ƙasar Russia ta takawa dakarun su barki na sake kokarin neman NATO ta kirki dakarun ta masu yawa a yankin na dandandan biyo bayan mamayar Russia a Ukraine Shugabannin Russia da Ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya ɗaya Russia ke zaman shawarwarin ba kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana NATO samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga Ukraine ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga kasashen yammaci
To masu sauraro da haka kuma kin muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Elgresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu Mr. Charleston Hani Hanifa Kabir Isa ke mako fatan alheri. Assalamu alaikum.